ciwon ciki asibitin na ji ba zan iya rike shi ba haka sai in yi to dividing in je asibiti amma kuma in naji kawai wannan zan dan sha mai naijin ne ko ban kafan kawai sai in sha
to kin taba zuwa asibitin sanadiyan ciwon ciki
gaskiya ban taba zuwa ba sunana Aisha Tan
me kika sani game da cutar hanji ko ciwon dake kama hanji akwai wani wanda kika taba gani ɗaya daga cikin cututtukan nan sun kama shi ko ita kuma sa'an nan suka je asibiti aka ce ya taba hanjin su
ni ya taba yi min da hanya da kuma ulcer dan hanya ma har operation an yi min ulcer kuma an kwantar da ni a asibiti da shi
banda wayannan cututtukan da yake irin akwai wata cuta da kika sani wanda kawai an ce ai kai wannan cutar hanji ce ba wai wata cuta bane ta taba hanjin shi kanshi ne cutar hanjin
a gaskiya ban san ta ba wannan ne su kadai na san
to musamman ma ke da kin taba yin daya daga cikin cututtukan nan da suke taba hanji idan kika ga mutum cikin sa na ciwo ko cikin sa na danka yana fama da ciwon ciki wace shawara kike ba wa mutum
ina ba mutum shawara ya je asibiti saboda na san illar ciwon ciki na ba shi shawara ya je asibiti kuma sannan ya yi sauri ya yi gaggawar daukan mataki akan ciwon
cutar hanji gaskiya kai tsaye ba zan iya cewa na san wata cutar hanji ba sai dai kuma cutar da nake ganin tana kama hanji wanda zan iya iya tunani zan iya cewa ita ce cutar hanji wanda ita ce cutar typhoid ba wai na taɓa yin cutar ba ne akwai dai abokina wanda shi cutar typhoid ɗin ta kai ga ya typhoid ɗin ya yi tsanani a jikin shi har ya kai ga ya taɓa hanjin shi wanda ma lokacin sai da ma aka mishi aiki kamar aka duba hanjin da ya tabo aka gyara abinda za a gyara a jiki so wannan shi ne nake gani a matsayin cutar hanji ta haka ya kamata gaskiya dukkan wanda yake wata irin rashin lafiya musamman ma abinda za ka ji ya shafi cikin ka ciki yana kulle maka yana yawan murɗa maka ya kamata mutum ya je ga masana wato likitoci su duba ka tabbatar da menene yake damun shi da lokacin da za ku samu shawara irin idan mutum yana rashin lafiya irin haka in zazzaɓi ne in typhoid ne ko da abin ya zo da ciwon cikin da murɗawar cikin ba a cika damuwa da wai sai an je kai ga likita domin a yi tunanin a duba ko abin ya shafi shi hanjin mutum a iya tunanin mu ko wannan cutar typhoid ɗin ciwon ka za ni ta maganin ta tun da yanayin da muke zuwa makon likitoci ko za ni mu ce ne a ba mu magani a kemis a ba mu maganin typhoid ko kuma a ba mu maganin ainihin wato zazzaɓi ko na ciwon ciki ba mu san cewa ma abin yana taɓa hanji wanda kuma gaskiya taɓa hanjin yadda yake ba karamin abu ba ne mai illa saboda shi kam a kan shi na gani saboda kyakkyawar miƙewa ma ya yi tafiya ba shi iyawa sai dai ka tafiya haka kamar a durƙushe kamar irin yadda tsofaffin nan wanda ba sa iya miƙewa su tafiya haka za ka kullum yana tafiya yana riƙe cikin shi bai iya miƙewa to sai fa da aka je aka yi wannan gwaje-gwaje ne aka yi a wani awon aka duba sai aka tabbatar mai da cewa ai typhoid ɗin ne ma yi tsanani a jikin shi wanda har ya sa ya taɓa hanjin nashi wani hanjin nashi ya lalace ma sai da suka shirya abin da ya lalace a jiki za ka a duk lokacin da mutum ya samu kanshi a irin wannan yanayi ya ji cikin shi yana ciwo ya kokari kai ya ce shi zai ɗauke wa kanshi nauyi ya ce ya san maganin ciwon ciki kawai fa ya ce a ya kamata ya je wajen masana su duba mishi tabbatar tunda akwai abubuwa da dama a cikin cikin mutum so sai an duba ne za a tabbatar da a cikin kayan cikin naka ma wanne ne ma ya tafi yake sama murɗa a ciki ta yi dukkan a cikin cikin suke ko hanjin ne ko hanta ka ce ko koda ka ne ko ma menene kin dai ya jima ciwo dole cikin ne zai murɗa wanda ba za ka tabbatar da hakan ba kai kuma sai ka je wajen likita shi ne zai iya sanewa a ciki ya kama ma shin wanne ne yake ciwo wanne ne ta kuma gaskiya dai cuta irin ta hanji ba suna da ko kun san babban abu ne dukkan cutar da a ce ta taɓa hanjin ka ai babu zaman lafiya tun da ma an kashe abinci ai ta nan yake ita ce hanyar da abincin kuma an zo ma ba labari ai to kun gan sai an kai cuta aka gaskiya kamata mu kula sai ka zuwa wajen masana mu daina wasa da duk abin da ya shafi cikin faranta ma ya kai ga hanji
sunana na Nasir Abdullahi Umar babban jinci ta ce damu yanzu mafi yawancin dan Najeriya ita ce ulcer duba da yanayin da muke ciki to daga cikin yanayin cutar gaskiya dai ni na yi ulcer kuma na san wani abu kaɗan daga cikin ulcer tun da ba zan ce na san komai ba sai dai ita wata cuta ce wadda take bayyana maka cututtukan da baka taɓa sanin da su a jikinka ba sai dai abin da ka sani na cutar dan adam ulcer tana haifar da shi a jikinka to da yawa wani zaka gan shi yana kwanci a lissa kansa a lissa jikinsa a ƙarshe in aka cika bibiyar ko aka daga likitoci sai a gano cewa ulcer take ta tashi ko ta motsa sai a yi controlin wannan ulcer sannan zai samu wannan sauki.
Sunana Zahiruddin Abdullahi wannan nake zaune a garin Kano. To a gaskiya ni dai irin cututtukan da zan iya cewa na gani abin da ya faru da wani shi ne cutar ulcer saboda akwai gurin da na da ya kamu da irin cutar da ake cewa gyambar ciki saboda sun ku a kullum za ka ce jin tsayari ke gam yana ta murkusu a hankali a hankali har abin ya dawo gadon bayan sa sai sati da iya da da kurku.
Sunana Hajar Ali Indabu. So a cututtukan da na sani wanda suka shafi ciki akwai cutar nan ta gyambar ciki wato ulcer kenan. So dama ita ulcer abin da yake kawo ta mafi yawancin lokaci shi ne kamar sakaci ko na cin abinci haka. To shawaran da zan ba wa masu dauke da irin wannan cuta ko kuma wanda suka san suna dauke da wannan cuta to gaskiya a rika daurewa ana bin dokokin likita domin a zauna lafiya.
Abin da ya shafi bayan mutum ya ci abinci misali saboda bincike anu cewa musamman bayan gidan mutum ya ci abinci ya kan zama to cewa abun ya rampi ta'azzara a lokacin ya rampi damar sa fiye da a ce bayan yayi bayan gida misali to kin ga abin da ya shafi ciwon ciki dama bayan mutum ya ci abinci lalle hakan ya kan haddasa ne bayan irin wannan rashin jituwa ta kasance tsakanin abinci da mutum ya ci misali da kuma ita uwar hanji abin da ya shafi irin wannan abubuwa to sai kin ga hakan ya sa ciwon ciki amma ciwon ciki din kuma ko kumburin ciki ko kuma rashin samun mutum ya samu nasuwa game da cikin sa game da abin da yake cikin sa misali bayan ya ci abinci to shi sa ma dan sama su sauraro mu san cewa hikimar masana da suke cewa abin ya fi tashi ya fi ta'azzara lokacin da mutum ya ci abinci fiye da a ce lokacin da ya yi bayan gida saboda bayan gida ya kan an samu kuma nasuwa fiye da yadda bayan ya ci abinci misali saboda wannan rashin samun nasuwa da bayan game da abin da yake bayan ya riga ya ci a cikin sa so haka nan har abin da ya shafi kuma alamomin ta yanzu da shi abin da ya shafi bayan gida da ruwa wato gudawa ita misali za a ga kuma mutum yana yawan yake yana yawan bayan gida da ba a kame ba misali yana sassake haka misali kamar abin da ya shafi da gudawa misali sai zama to bayan gidan ya kan zama to ruwa misali ta inda za a ga yake yakan yanzu ya sake ya jima ko ba tare da jima ba ya sake daga baya misali so muna sa da mutane da dama su cewa abin da ya shafi wannan abubuwa akwai da dama abin da suka kawo su dama da yawa sun hada da abin da ya shafi cin kayan zaki misali kamar su chocolate da sauransu ko shan wasu abin sha da yakan sauye kan kasance akwai irin wannan chocolate flavor ko wasu abubuwa na zaki da sauransu misali sai kuma yawancin abinci mai nauyi da dare mutum ya kwanta da dama masana bincike ya tabbatar da cewa da dama wasu kan samu wannan saboda bayan sun ci abinci sun kwanta kuma abin sai ne daga baya ta'azzara misali kuma an ci abinci mai nauyi kuma ga gashi an kwanta misali sai kiga wannan rashin jituwa kuma ta sa ita har da sun ta faru tsakanin ita musamman ita uwar hanji da kuma abin da mutum ya ci misali sai kuma abinci da ake yawan soyawa wato fried food da muka sani abin da kawai za a sa abin da ba wai da kowa yake so sai wani lokaci shi sa ake kiran sa fried food ba wai dafa da ba ake ba sai dai halar soyawa sama sama kawai a ce misali abu bushe mutum ya ci shi lokaci to shi ma lalle ya yi sabon da yakan kawo irin wannan matsalolin da muka yi magana to zan san tsara masu sauraron mu a hasi game da abin da ya shafi ganin likita don idan hakan ya faru akan ba da shawara mutum ya ga likita saboda da karshe ba ma ci akwai bukatar mutum zai wasu yan gwaje-gwaje misali ganin ko zai ga likita daga baya tura shi kamar abin da ya shafi gwaje-gwaje ana iya kama akan yin gwaje-gwajen bayan gida misali sai kuma wani lokaci ciwon musamman inda akwai ciwon ciki da yawa misali ko rashin samun nasuwa game da cikinsa akan tura shi har yanzu a tura shi bangare da aka yi hoto misali kamar abdomen scanning to sai a gano menene ya kan haddasa hakan misali to zaran idan aka san cewa yana da alaka da wannan yanayi na irritable bowel syndrome to sai ka ga an ɗauki matakai da ya kamata a kiyaye wa'incan alamomi da suka kasance kama daga su ciwon ciki ko rashin jituwa ko yawan gudawa misali da sauransu din sai kuma shawara da likita zai bada misali da dama bayan an yi wannan kuma kan ba su shawara cewa to su daina cin wasu abubuwa da yaudai ba su su kamata ba misali sannan su daina cin abubuwa da ya kamata za su tabbatar da jituwa da kuma rashin samun matsaloli irin wa'annan a cikin su misali to irin wannan abubuwa sun hada da dama akwai abinci da dama da ya kamata a ce ya zanto cewa mutum bai yawancin su da yawa kamar abin da muka magana abin da ya shafi abinci ko abin sha na yawan irin wannan zaki zaki da chocolate da sauransu misali sai kuma masu yaji da sauransu ko rukunu da sauransu da ake ci daga baya da abin ya ta'azzara ya zama to cewa yana da mutum ka sai da ba ya tsammani haka nan har yanzu abin da ya shafi fadakarwa lalle ya zama wajibi bayan an yi wannan akan fadakar da su misali daga baya cewa su tabbatar da cewa suna cin abinci a lokaci da kuma maimaita cin abinci a lokacin misali. Misali idan mutum zai ci abinci, ya ci abinci ko kaman karyawa misali in yi karya da safe, a ce gobe zai karya sace karyawa da safe, haka na cin abinci da rana ko da yamma. Misali zamto cewa yana kayyade wannan lokuta na cin abinci saboda sai wani lokaci akan samu abin da zaka yi kan faru shi ne akan samu rashin jiya na bin lokaci da kuma nan ya cin abinci akan lokaci da ya kamata. To sai zamto cewa ana cin abinci a lokacin da ya zamto cewa a za a ci abinci kuma ba tare da sai an samu lokacin mutum ya makara da kariya da wuri ba ko ya makara wani wurin aiki da wasu abubuwa da ya ci abinci a lokacin da ya kamata ba. To za ki ga da dama masu irin wannan matsala sun fi an fi samun su yawa da irin wannan mutane da wani lokaci ba sa samun lokaci su ga cewa sun ci abinci a kan lokacin da suka gayyade wa kansu da kuma lokacin da ya kamata su kan ci dama ta farko saboda yanayin ayyuka ko yanayin abubuwa da suke yi yau da gobe. To lalle muka ba da wannan shawara cin abinci da kuma kayyade lokacin da cin abinci musamman da muka magana abinci mai nauyi kaga bai kamata a ce mutum ya ci abinci mai nauyi sannan kuma mai ya kwanta bayan ya ci abinci ya kwanta da dare kuma shi kenan. To sai ga ana yawan samun wannan matsaloli ne da baya. Kuma cin abinci da yawancin abinci da bai da nauyi misali kamar abin da ya shafi su ganyayyaki da kuma su kabeji da sauransu misali. To kuma su kan taimaka wurin rashin samun irin wannan jituwa da rashin jituwa da ake samu tsakanin uwar hanji da kuma abin da mutum ya ci har a kai ga rashin kar a samu irin wannan matsalolin da suke faru matsayin alamomi irin da suke aukuwa saboda wannan da shuga ita wannan yanayi da muke magana a kanta. To sai kuma na gaba zan son ba da shawara har yanzu game da shan ruwa ya zamto cewa ana yawan bayan an ci abinci a shan ruwa musamman yanzu da muke cikin lokaci na hunturu da kuma yanayin bukatar shan ruwa kaɗan za a ga mutum ya ji gishi yana shan ruwa kalli da bukatar irin da a yau ta shan ruwa saboda wannan shi ma yakan taimaka wurin surka da kuma ya tafiyar da abinci da ya kamata a jiki har ya kai ga mutum ya je bayan gida daga baya lafiya ruwa ba tare da an samu da wannan ciwon ciki ko kullewan ciki ko wani abu misali. Sai kuma yawan motsa jiki yana da kyau musamman idan mutum ya samu lokaci ya zama cewa yana motsa jiki. To shi ma lalle bisa yana cewa yawan motsa jiki yakan taimaka wurin rabuwa da irin waɗannan matsaloli saboda abin shi ne mutum ya ci wani lokaci in daskarewa zai iya zauna to kaga anan kuma mutum ba bai zauna ba shi zai samu lokaci misali ya kan dan motsa jiki saboda wanda kan taimaka shi ma har yanzu ya ga bai jikin sa bai da nauyi sannan abin da ya ci shi ma ba wani nauyi gare shi ba ko wani abu. Sai kuma na gaba shi ne shawara wurin rashin cin wannan abubuwa da muka yi magana da su na abin da ya shafi yawan cin abinci mai nauyi da dare ko wani abu ya zamto wannan an gari an kiyaye. Sai kuma cin abinci da akan iya wannan abinci ba mai nuna ba ma yake yi ba abin da kira wannan fried food da ake yi din kawai sai a yi shi ko soya shi aka yi sama sama abu bushe haka misali. To shi ma irin wannan guje masa lalle kan ce mata saboda kar a fara cikin ita wannan matsala ta irritable bowel syndrome da muke magana. To wannan su ne ya kamata a ce masu sauraron mu sun dauki matakai akan cewa lalle kar su da sun samu matsalolin irin wannan su tabbatar da irin wannan abubuwa da aka faɗa game da abin da ya shafi kiyayewa na cin abinci abin da ya kamata a lokaci da kuma su motsa jiki ya zamto duka wannan sai kan taimaka mutum saboda mutum jikin sa ba zai nauyi ba sannan abinci da yake shi ma ba ƙara nauyi wa jiki zai ba har ya kai ga a samu matsala ta abin da ya shafi ciwon ciki ko kullewan ciki ko har zuwa bayan gida da sauran.
malamarmu inda wakilin sashen Hausa a Kaduna tarayyato mana malama Nafisa a yau.
Thank you.